بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وننسيني مجلس سينا بومة نكرات العبودية نشيخ الإسلام ابن تيمية يوشاؤك بوتا بيو هجرر من ذا الله صلى الله عليه وسلم دبو ديلة ليه دودة أشرين دبقي وان دي 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 دشاؤك بوتا بوكو ميلادية دبو بيد شدع أكراتم دي قباتا من بيوتكم وانا حديثي دا شيخ الإسلام ابن تيمية يكاو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها game da hukuncin waɗanda suka mutu suna yara ƙanana. Hadisin yana cewa du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ila janazati sabiin min al-ansar, an kira annabi sallallahu alaihi wa sallama sallan jana'izar wani yaro ƙanƙani daga cikin yaran mutanen Madina ya rasu. Fa qultu, sai Aisha ta ce, ya Rasulullah, tuba lahu, ya ji daɗi wannan yaro, tuba li hadha usfurun min asafiril janna, wannan yaro ya ji daɗi ɗan kanari daga cikin ɗan kanarin aljanna. Lam ya'mal su'a, bai taɓa aikin laifi ba, wa lam yudriku, bai ma kai lokacin da zai yi aikin laifi ɗin ba. Qala, sai manzo Allah ya ce mata, awa ghaira zaliki ya Aisha, ba za haɗa ki faɗi wata maganar ba wannan ba, Aisha, kamar yana mata inkari. Ya ci gaba da ce mata, inna allaha khalaqa lil jannati ahlan, Allah ya halitta wa aljanna mutananta, khalaqahum laha, ya halitta waɗannan mutane don ita, wa hum fi aslabi abaihim, tun suna cikin tsatsan iyayensu, wa khalaqa lin nari ahlan, ya halitta wa wuta mutananta, khalaqaha lahum, ya halitta mata su, wa hum fi aslabi abaihim, tun suna cikin tsatsan iyayensu. Wannan hadisi yana cikin Sahihu Muslim da Sunan Abi Dawud da Sunan An-Nasa'i da Ibn Majah a muqaddima. To, wani dan uwa ya nemi ƙarin bayani game da wannan hadisi, domin zahirin hadisin yana nuna wanda ya mutu yana ƙanƙani, ko yaron da ya mutu shi ma al'amarinsa ba tabbas, yana iya zama dan wuta ne, tun yana cikin tsatsan iyayensa, Allah maɗaukakin sarki ya yi masa gurbi a lahira ko a wuta ko a aljanna. Kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi, annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa, khalaqallahu fir'auna kafiran wa huwa fi batni ummi, wa khalaqallahu musa mu'minan wa huwa fi batni ummi, Allah ya halicci annabi Musa mumini tun yana cikin mahaifiyarsa, ya halicci Fir'auna kafiri tun yana cikin mahaifiyarsa. To, kenan ta yi tun yana cikin mahaifiyarsa an riga an yi masa gurbin zama, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Ibn Mas'ud wanda yake magana akan halittar Ubangiji da yake yi wa ɗan Adam a cikin mahaifiyarsa. Kwana 40 kwana 40 yana zidan jini, kwana 40 yana tsoka, sannan aiko masa mala'ika a umarce shi bi nafsi ruhihi wa katbi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyin aw sa'id, a umarce shi ya huta masa rai, da kuma rubuta masa abin nan ajalinsa da kuma arzikinsa, dan wuta ne ko dan aljanna, shi tun yana ciki an riga an yanka masa layi. To, mas'alar waɗanda suke mutuwa daga cikin auladul muslimi ko ma auladul al-mushrikin, waɗanda suke mutuwa suna ƙanana, malamai sun samu saɓani dangane da wannan mas'ala. Wasu suna cewa a yi tawakkufi, wato bai kamata a yanke hukunci ba, a ce da yaro karami in ya mutu dan aljanna ne a bar al'amarin sa karkashin mashi'a ta ubangiji in ya ga dama ya sashi aljanna in ya ga dama kuma ya sashi a wuta. Ana jingina wannan ra'ayi ga Hammad ibn Salama da Hammad ibn Zaid da wasu su, amma waɗanda suke da wannan ra'ayi su kaɗan ne cikin malamai, ɗan kaɗan ne cikin malamai waɗanda suke da wannan ra'ayi. Yana daga cikin irin hujjojinsu abinda muka faɗa a baya, hadisin da muka karanta, hadisin Aisha da kuma hadisin cewa hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud. To amma wasu suna ganin ƴaƴan musulmi ƴan aljanna ne, har ma irinsu Ibn Abdul Bar suna hikaito mana ijma'in malamai cewa an yi ijma'i duk wanda ya kamata a kula ko a ɗauki ƙura'arsa a bakin wani abu cikin ijma'i, to sun yi ijma'i akan cewa ƴaƴan musulmi idan sun rasu ƴan aljanna ne. Akwai hujjoji da dama da suka kawo da suka ƙarfafa bayanin. Daga ciki akwai hadisin Sahihul Bukhari a Kitabul Jana'is, hadisin Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min almuslimina man yamutu lahu thalathatun min alwalad illa adkhalahu Allahu aljanna bi fadli rahmatihi iyyahum يجاء بهم يوم القيامة فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون متى فيقولون حتى يدخل آباؤنا فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا تشوى باب وانت ايدا قد كم مسلمين ده زي يرشن اي انسى كنانا قد اوكو فتودع الله يكرمنا يوسو سنة كنانا فاتي الله مدعو في كنسلكي ya shigar da shi aljanna saboda rahmarsa ko tausayinsa dangane da waɗannan yara. Za a zo da su ranar gobe kiyama a ce da su ku shiga aljanna, sai su ce ba za mu shiga ba sai iyayenmu sun shiga, sai a ce da su to ku shiga ku da iyayenku bi fadli rahmat saboda rahmar Ubangiji, saboda rahmar rahmata inji Ubangiji. To idan har za su shigar da iyayensu aljanna, yaya za a ce su ba za su shiga ba? Babu wanda zai shigar da kai cikin rahama sai wanda yake ya samu rahama din, wanda yake bai samu rahama din ba ina zai iya maka hanyar rahama? Saboda haka wannan dalili ne da yake nuna cewa waɗanda suka mutu, yara da suka mutu suna ƙanana, za su shiga aljanna kuma za su yi shafa'a ga iyayensu su samu shiga aljanna. Haka nan ya zo cikin hadisin Qurratu bin Iyas al-Muzani, wani mutum daga cikin mutanen Madina yana da yaro ƙanƙani, sai yaron ya mutu, saboda haka ya ji ba daɗi, ya yi baƙin ciki mai tsanani. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa amma ya surruka Allah ta'ti baban min abwabil janna illa wajadtuhu yastaftihu laka, baka yi farin ciki ba, ba zai daɗa maka rai ba shi wannan yaro da ya rasu, ba za ka zo wata kofa daga cikin kofofin aljanna ba, face ka samu yana neman a buɗe maka ka shiga, wato wannan yaro yana maka shafa'a da shi ka shiga aljanna. To sai wannan mutum hankalinsa ya kwanta, sahabbai suna gurin suka ce ya Rasulullahi alahu khassa am lil muslimina amma, wannan gara basar tashi ce shi kadai ko ku har musa hadda sauran musulmi? Manzo Allah ya ce bal lil muslimina amma, ga dukkan ma musulmi, ga dukkan musulmi wanda ya rasa ɗansa, to wannan ɗan zai yi masa ceto na ya samu shiga gidan aljanna ranar gobe kiyama. Idan shi zai zama an gargada shi zuwa wuta, ina shi ina yin ceton a shiga aljanna. Wannan hadisi yana cikin Sunan Nasa'i bil Ikhtisar, yana cikin Musnad na al-Imam Ahmad. Haka nan Abu Nu'aym da Ibn Asakir da wasu sun ruwaito a cikin littattafansu, Abu Nu'aym a cikin littafin Akhbaru Asbahan, Ibn Asakir a cikin Tarikhu Dimashq, sun ruwaito daga Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa asfalul muslimina fi jabalin fil janna yakfuluhum Ibrahim wa Sara hatta yadfa'unahum ila abaihim yawm al-qiyama, ya'yan muslimi suna can akan wani dutse cikin aljanna, annabi Ibrahim da matarsa Sara suna renansu har zuwa ranar gobe kiyama su miƙa su ga mahaifansu. Saboda haka wannan hadisi sharihi ne cewa suna cikin aljanna, fi jabalin fil janna, ƴaƴan musulmi waɗanda suke mutuwa kafin su balaga suna can cikin gidan aljanna a makarantar Annabi Ibrahim alayhi salam. Wannan hadisi Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi, yana cikin silsilatul ahadith sahiha a mujalladi na 3. Haka nan hadisin Abi Malik Al-Ash'ari, an tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallama game da ƴaƴan mushrikai, ƴaƴan kafirai da suke mutuwa kafin su girma, yaya meye makomarsu? Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace hum khadamu ahli aljanna, hum khadamu ahli aljanna, wato su ne za su dinga yi wa ƴan aljanna hidima. ƴaƴan mushrikai waɗanda za su mutu suna ƙanana, to an zo lahira hum khadamu ahli aljanna, su ne za su zama masu hidima ga ƴan aljanna. Wannan hadisin yana cikin littafin Al-Ma'rifa na Ibn Manda, kuma Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi. Haka nan Bukhari ya rawaito a cikin sahihin littafinsa daga Samurat ibn Jundub radiyallahu anhu, a wani hadisi dogo hadisi, wani hadisi na mafarkin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, da ya ga abubuwa daban-daban. A cikin abubuwan da ya gani, ya ga wani dogon mutum a cikin wani dausayi a aljanna da wasu yara tare da shi. Daga baya ake gaya masa labarurrukan abubuwan da ya gani, ake fayyace masa. Mala'ika Jibril yake gaya masa, amma ar-rajul at-tawil allazi fi ar-rawda fa Ibrahim, wannan dogon mutum da ka gani a cikin dausayi na aljanna, to Ibrahim ne, Annabi Ibrahim ne alayhi salam. Wa amma al-wildanu hawlahu, amma yaran da ka gani a tare da shi, yaran da ka ga sun kewaye shi, fa kullu mauludin yuladu ala al-fitra, sune dukkan yaran da aka haife su suka mutu sun suna ƙanana, wato wani abu bai gurɓata ba, su girma ba, har wata aƙida ta gurɓata musu aƙida. To shi ne aka tambaye manzon Allah, ya rasulullahi wa auladul mushrikin, har ma ƴaƴan arna mushrikai su ma suna tare da shi a wannan guri? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa auladul mushrikin, har ƴaƴan mushrikai arna masu bautar gumaka. To waɗannan hadisai da wasu dalilai ba waɗannan ba, duk suna ƙarfafa cewa ƴaƴan musulmi da ma waɗanda ba na musulmi ba, idan suka rasu suna cikin gidan aljanna, suna makaranta Annabi Ibrahim alayhi salam. Kuma idan aka dube cewa sun rasu tun kafin su girma, wani aiki ya hau kansu a kama su da wani laifi suka mutu, yaya za a yi kuma a sakanka musu da sakamakon waɗanda suka yi laifi? Abinda iyayensu suka yi idan mushrikai ne ba zai riske su ba, saboda Allah yana cewa wala taziru waziratun wizra ukhra, wata rai bata ɗaukan laifukan wata rai. Saboda haka abin laifukan iyayensu ba zai shafe su ba. Hadisin Aisha da ake tambayar Annabi sallallahu alaihi wa sallama game da auladul mushrikin, yaya suke a lahira, ƴan aljanna ne ko ba ƴan aljanna bane? Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wallahu a'lamu bima kanu amilin, Allah shi ya san me za su yi. Malamai sun ce wannan hadisi ya samu ne gabanin Allah madaukakin sarki ya yi masa wahayi ya sanar da shi ga abin da ake ciki, wanda daga baya kuma hadisai suka zo masu yawa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wa al'umma makomar ƴaƴan musulmi da ba waɗanda ba musulmi ba, idan suka mutu suna ƙanana. Saboda haka kafin wahayi ne, kamar lokacin da aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallama game da zakkar dawakai, yake cewa mai tambayar, ba ni da wani abu da aka saukar mun daga Ubangiji wanda yake bayanin hukuncin zakkar dawakai, sai dai wata aya wacce take jami'a ta tattaro dukkan wasu abubuwa. Inda Allah yake cewa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wanda duk yayi aikin alkhairi ko ya yake ko da kwatankwacin kwayar komayya ne zai gani. Saboda haka in ya fitar da wani abu daga cikin dokinsa, daga cikin dawakansa, yayi zakka da su, wannan aikin alkhairi ne, zai ga sakamakon sa ranar gobe kiyama. Wannan ita ce amsar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar a lokacin. Daga baya kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga sahabbansa, laysa 'ala ar-rajuli fi farasihi wala fi 'abdihi sadaqa, wato mutum yana da dawakai ko yana da
ainihin bayi, to babu zakka a cikin dawakansa da abin da ya mallaka na bayi. Kaga wannan sai ya bayyana cewa a wancan lokacin ba a saukar masa da wani wahayi ba, daga baya kuma aka saukar masa da wahayi yake bayyana wa mutane hukuncin, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya shafi addini baya yanke wani hukunci sai da wahayi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, don haka in ba a yi masa wahayi ba yakan yi shuru ma wani lokaci, sai daga baya wahayin ya zo ya bada ansa. Saboda haka ana daukan wancan hadisi da yake cewa Allahu a'lam bima kanu alaihi amilin, Allah ya san aikin da za su yi, wannan tawakkufi ne manzon Allah ya yi, ya tsaya bai bada wani yankakken hukunci ba saboda rashin wahayi da bai rashin wahayi da ba a yi masa a lokacin ba. Bayan an masa wahayi yake bayanin kuma sakamakon waɗannan yara. Hadisin Aisha kuma Ibnu Abdul Barr, duk da Muslim ya fitar da shi, yayi kokarin ya raunana hadisin Aisha, to amma sauran malamai duk suna inganta hadisin Aisha wanda muka karanta illa iyaka, kamar yadda Imam Nawawi yake cewa wasu malamai sun dauki hadisin Aisha a matsayin inkarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mata, saboda katsi da tayi, saboda yankewa da magana kat guda ɗaya da tayi cewa ai dan aljanna ne, wanda kuma aqida ta Ahlus Sunna ba a yankewa mutum komai nagartarsa, in dai ba nassi ne yanke mawana da sunan shi da sifarsa kaza dan aljanna ne ba, to ba a yanke hukunci akan wani mutum muayyani a ce wane kaza shi dan aljanna ne, ko da kuwa an ga a zahiri duk yana aikin in aljanna din, sai idan nassi ne ya zo ya ambaci wane da wane da wane, kamar al-ashratul mubashirin bil janna, waɗannan mutane sahabbai guda goma waɗanda aka yi musu bishara da aljanna, nassu suka so suka zo suka nuna wannan, saboda haka ake yanke musu da batun aljanna cewa na dan aljanna ne, sayyidina Abubakar, Umar, Uthman, Ali da sauransu a rashe ayyan aljanna ne, saboda nassi ya zo akan cewa ayyan aljanna ne. To idan babu nassi qati'i, babu nassi da yazo ya ambaci suna ko ya nuna wani shi karankin karan kansa aka ce dan aljanna ne, to a aqidar ahlus sunna ba a nuna wani a ce dan aljanna ne. Malamai suka ce ta wannan nahiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita awa ghaira zalika ya Aisha, ya gaya mata cewa ba haka ya kamata ta faɗa ba. Wasu kuma suka ɗauki hadisin a matsayin hadisin da ya faɗa gabanin a yi masa wahayi a gaya mata a hukuncin waɗannan yara. Shi yasa za ka samu a wasu mazhabobin ba a yi wa yara talqini in za su mutu, yara ƙanana ba a cewa su la ilaha illallah, saboda su suna bisa ga fitra. Wannan haka yake a mazhabar Hanabila, haka yake a Malikiya, haka yake a Shafi'iyya, babu talqini ga yara. Saboda haka muka so mu ƙara bayani game da wannan hadisi, domin wasu suna ta tambaya yaya kuma gashi yaro kankani, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a ce dan aljanna ne. Sai mu koma ga darasin mu. Ibn Taymiyyah yake cewa fa in qila fa idza kana jami'u ma yuhibbu Allah dakhilan fi ismi al-ibadati فلماذا عطف عليها غيرها فقوله في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين وقوله لنبيه فاعبده وتوكل عليه وقول نوح اعبدوا الله واتقوه وأطيعون وكذلك قول غيره من الرسل إذن ون يزو يتي تهر إذن دكا أبوه أن الله يكيسو يردسو يزابيسو suna shiga ƙarƙashin sunan ko ƙarƙashin kalmar ibada. Me yasa wani lokaci za a ambaci ibada din kuma a ambaci wani abu daban shi ma kuma Allah yana son shi, tunda har yana ƙarƙashin sunan ibada, ai kaga ba sai an ambace shi ba, saboda me Allah yake ambatar ibada kuma ya ambaci wani abu wanda shi ma kuma yana cikin abin da Allah yake so. To shine Ibn Taymiyyah yace misalin irin wannan, kamar inda Allah yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bautatawa, kalmar bauta ibada ta zo, sai kuma aka ce wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke neman taimakonka, tare da cewa neman taimako wani abu ne da Allah yake so, ya kamata ya shiga ƙarƙashin kalmar ibada a ce iyyaka na'budu, neman taimakon ma ya shiga ciki. Me yasa aka faɗa ibada kuma aka zo aka faɗe shi? Shin wannan baya nuna cewa ibada bata kunshi dukkan abin da Allah yake so ba, ta kunshi wasu ne, wasu abubuwan kuma ana iya ambatan su duk da cewa Allah yana son su kuma ba sa shiga cikin karkashin kalmar ibada? Kuma gashi nan Allah madaukakin sarki yana gaya wa annabinsa fa'budhu ka bautata wa Allah wa tawakkal alayhi ka dogara gare shi. Aka faɗi bauta kuma aka faɗi dogaro ga Allah, tare da cewa dogaro ga Allah wani abu ne da Allah yake so. Ya kamata a wadatu da kalmar fa'budhu, ba sai an ce wa tawakkal alayhi ba, tunda yana karkashin tawakkali, yana karkashin ko yana shiga karkashin ibada. Me yasa aka yi wannan rabe-rabe? Haka nan annabi Nuhu alayhi salam yana cewa mutanansa, i'budullaha, ku bautata wa Allah, wattaquhu, ku kiyaye dokokinsa, wa ati'un, ku yi min biyayya. Kiyaye dokokin Allah wani abu ne da Allah yake so, haka nan yi wa annabinsa annabi Nuhu biyayya wani abu ne da Allah yake so, yake bukata daga bayinsa, idan har zai shiga karkashin ibada. Tunda har ya ce i'budullaha, ai kaga ba sai ya kuma maimaita kalmar ku ji tsoron Allah, ku yi min da'a, duk yana cikin kalmar ibada. Me yasa ya ambaci wannan kuma ya ambaci waɗancan? Ibn Taymiyya ya ce in wani ya kawo wannan iskalin yana neman ansa, to ga amsar. Kila a gaya masa, haza lahu nazair, ai irin wannan salo na magana akwai shi daban-daban a cikin alqur'ani, yana da ire-irensa da yawa a cikin alqur'ani. Alqur'ani Allah yake cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, lalle sallah tana hana alfahsha, tana hana munkari, mummunan aiki. Wal fahsha'u minal munkar, aikin alfahsha kuma ai yana cikin mummunan aiki, yana cikin munkari. Amma duk da haka sai Allah ya hada su guri guda, ya ambace su biyun gaba daya, duk da cewa daya ya kunshi daya. Haka nan Allah yana cewa inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Allah yana yin umarni da yin adalci da yin ihsani, kautayi, wa ita'i dhil qurba, yana umarni kuma da abawa makusanta taimako. Wa yanha 'anil fahsha'i, yana hana kuma ayi alfasha wal munkari, ayi aikin munkari, mumunan aiki, wal baghi, da aikin zalunci. Wa ita'u dhul qurba huwa min al 'adl wal ihsan, ay taimakawa makusanta, yana cikin adalci kuma yana cikin ihsani, kautayi. Amma duk da haka Allah ya ambace shi, bayan ya ambace ihsani din, ya ambace adalci din. Haka nan alfasha, haka nan zalunci, yana cikin munkari, yana cikin mumunan aiki, abin ki. Amma duk da haka Allah, bayan ya ambaci munkari din, kuma ya ambaci waɗancan abubuwa guda biyu. Ashe ambaton wani abu wanda yake ya tattari sauran ire-irensa, baya hana kuma a keɓance wasu da ambato. Haka nan Allah yana cewa wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salah, waɗanda suke riƙo na sosai da alqur'ani da littafin da aka saukar musu, wa aqamus salata, kuma suka tsaida sallah. Ibn Taymiyya ce wa iqamatus salati min azamit tamassuki bil kitabi, ai tsaida sallah take mafi girman riƙo da alqur'ani. Ka tsaida sallah shine mafi girman ruko da alqur'ani, tunda aka ce yumassikuna bil kitabi, ai kaga koda ba a ce wa aqamus salata ba, zaka fahimci ana bukatar tsaida sallah. To amma duk da haka sai aka ambaci tsaida sallah, duk da zasu shiga karkashin kalmar yumassikuna bil kitabi. Haka nan Allah madaukakin sarki yana fada dangane da annabawansa, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba, su annabawa sun kasance suna gaggawa, suna tsere cikin aikin alkhairi, suna kuma kiranmu a halin kwadayi da kuma hali na tsoro. Wa du'a'uhum raghaban wa rahaban min alkhairat, ai su kirawo Allah, su roki Allah cikin halin tsoro da halin kwadayi, yana daga cikin tsere cikin alkhairi. To amma duk da haka sai Allah ya ware shi da ambato. Ibn Taymiyya ya ce wa amsalu zalika fil qur'ani kaseer, ire-iren waɗannan suna nan tili a cikin alkur'ani. Ashe kenan wannan baya warware maganar Ibn Taymiyya da yace al ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, suna ne da ya tattare duk abinda Allah yake so kuma ya amince shi. Kalmar ibada ta tattare duk wani abu da Allah yake so, dan kaga an ambaci kalmar ibada kuma an ambaci wani abu da Allah yake so a guri guda, ba shi yake nuna cewa bai shiga karkashin kalmar ibada din ba. Wa hadhal bab, irin wannan salo na magana, ya kunu taratan, ana yin sa a wani lokaci, ma a kauni ahadihima ba'd al-akhar, tare da cewa daya wani sashi ne, wani yanki ne na daya abinda aka ambata din. Fa yutafu alayhi, sai kuma a kawo shi, duk da zai shiga cikin abinda aka ambata, sai kuma a zo da shi daga baya, takhsisan lahu bi dhikri, don a kebance shi da ambato, لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص saboda ana buƙatar ka fahimce shi kai aiki da shi cikin ma'anar ta gamammiyar ma'ana din da aka ce ka bautata wa Allah ana buƙatar cikin bautar Allah din ya zama akwai dogaro sannan kuma ana buƙatar ka zama kana da dogaran shi yasa aka kuma ambace shi da ma'anarsa keɓantacciya duk da zai shiga cikin kalmar ibada kuma har ila yau yana da ma'anarsa keɓantacciya kalmar ibada kalma ce da ta kunshi dukkanin wasu nau'uka na ibada sai kuma aka ware wannan don a nuna maka cewa yana da wani mahimmanci na musamman da ya kamata a jawo hankalinka a kanta bayan an ce ku yi riko da alqur'ani sai kuma aka ce ku tsaye da sallah don a nuna muku tsaye da sallah tana da wata ma'ana tana da wani mahimmanci na musamman cikin abin da yake riko ne da alqur'ani ita tsaye da sallah ita tana da wani mahimmanci na musamman shi yasa ake ware ta da amma wataratan tatanawwa'u dilalatu al-ism bi halil infiradi wal iktirani wani lokaci kuma suna idan ya zo shi kadai yana daukan wata ma'ana in ya zo da wani tare da shi wanda a da in ya zo shi kadai zai iya kunsarsa sai kuma aka kawo shi tare da wannan abin da yake shiga karkashinsa to sai ya zama na kuma kowanne ya dauki ma'anarsa daban fa idza ufrida amma in ya zo shi kadai sai ya hado dan uwansa gaba daya dan uwansa duka wa idza qurina bi ghairihi khassa in yazo tare da dan uwansa kuma sai ya dau ma'anarsa shi kadai to malan sai yake babu misali da kalmar faqiri da miskini kalmar al-faqir da al-miskin idan aka kawo kalmar al-faqir ita kadai a aya to al-miskin ya shiga karkashi haka nan idan aka kawo kalmar al-miskin ita kadai a aya to kalmar al-faqir ta shiga kowanne idan ya zo shi kadai to sai ya tattaro dan uwansa shine idza ufrida amma in ya zo shi kadai sai ya tattaro dan uwansa inda Allah yake talil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah ga talakawa wadanda aka tsare su aka hana su hijira saboda Allah anan alfuqara aka ambata amma almasakin sun shigo ciki haka nan lilfuqara almuhajirin alladhina ukhriju min diyari an faɗi fuqara'u na masu hijira amma masakin ma sun shigo ciki miskinan su ma sun shigo ciki haka nan inda Allah ke cewa kaffaratuhu it'amu 'asharati masakin kaffara wanda ya rantsuwa ya ciyar da miskinai 10 miskinai aka faɗa alfuqara'u sun shigo ciki alfuqara'u sun shigo karkashin kalmar miskinai din ولا تحاضون على طعام المسكين باكو كدايتروا بيسا غتيار دا مسكيني مسكيني اكا امبتا اما فقراء دين ما سن شيغا تيكي شيرتا تي دخل فيه الاخر تو دايما ما يا شيغا تيكي اندا اكا فدي فقراء تو مساكين سن شيغا اندا اكا فدي مساكين فقراء سن شيغا ولما قرنا بينهما تو اندا كوما الله زي غواما سو يا حدا سو بو دايا inda yace innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin a gurin maganar zakka ana bayar da ita ne kadai ga fuqara'u talakawa da miskinai wal masakin kaga ana an fadi al fuqara'u an fadi miskinai to anan kuma kowanne zai dauki ma'anarsa al faqiru shine wanda yake samun kasa da rabin bukatarsa ko ma baya samun komai man yajidu nisfa an-nis aw la yajidu shay'an min kifayatihi wanda yake samun kasa da bukatarsa kasa da rabi na bukatarsa ko ma ya rasa komai miskini kuma shine wanda yake samun rabin bukatarsa ko fiye da haka amma bai kai ya ishe shi ba wanda yake samun an-nis aw akthar lakin dun al-kifaya yana samun rabin abin da yake da bukata ko fiye da rabi amma bai kai bukatarsa ba idan muka ce misali da mai daukan albashi a wata mu dauka yana kashe 20,000 amma 8,000 yake dauka ko 7,000 wannan fakiri ne ko miskini miskini ne wannan fakiri ne yana daukan kasa da bukatar da rabin abin bukatarsa wanda duk yake daukan kasa da bukatarsa kasa da rabin bukatarsa, kasa da rabin bukatarsa, to wannan sunan shi fakiri, ko kuma baya daukan komai, baya da komai. Yani aqallu min nisfi kifayatihi, kasa da rabin abin da yake da bukata. Yana bukatar 10,000 a wata, amma 4,000 yake dauka. To kaga wannan fakiri ne. Mutumin da yake daukan 5,000 ko 6,000 yana bukatar shi kuma 10,000. Me shi? Wannan miskini yana daukan, yana samun rabin bukatar sa ko sama da haka, amma bai kai bukatar sa ba. Bukatar sa 10,000, amma yana daukan 5,000 ko 6,000 ko 7,000, ko bukatar sa 20,000 amma yana daukan 18,000. To wannan ma miskini ne. Saboda haka da fakiri da miskini, waye yafi dama-dama? Miskini yafi dama-dama. المسكين احسن حالا من الفقير. saboda haka Allah madaukakin sarki yake nuna mana miskini ya iya zama yana da majari, kamar yadda yake gaya mana mutanen da mutanen annabi Musa da Al-Khadir, wadanda suka dauke su a cikin jirgin ruwa. Khadir ya huda musu jirgin ruwan su. Allah yake gaya mana fa amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr. Kaga har suna da jirgin ruwa, suna aiki, amma Allah ya kirawo su masaki. Sauraka miskini ya yi yana da majari, yana jujjuyawa, yana da makanci, amma abin da yake samu a wata baya kai bukatarsa. Idan kuma aka ce bukatarsa, ana nufin cinsa da shansa da suturarsa da mazauninsa da waɗanda yake ɗaukar nauyinsu. To idan yana buƙatar aure fa, yana da abin da zai ci ya sha, yana da mazauni, yana da sitira isasshiya, amma baya da kuɗin sadaki. Wanda yana da kifayarsa, saboda haka kaga wannan ba yana cikin miskinai. Saboda haka an tashi ba da zakka, ana iya bashi ya aure, ana iya bashi sadaki, ko da kuwa sadakin yana da yawa, komin yawan sadakin ana iya a bashi. Dalibin da yake da gurin zama, yake da har abinci, yake da abin sha, yake da sutura, amma yana buƙatar littafi, baya da kuɗin littafai, to shi ma ba a bashi kifaya, shi ma yana da bai samu kifayarsa ba, bai samu iya abin da yake buƙata ba. Za a bashi gwagwadon abin da zai sayi littafan da yake buƙata, ba wai littafan da zai yi ƙaton labirare ba, a iya littafan da yake buƙata a lokacin. To saboda haka kalmar fuqara'u da masaki, idan kalmar fuqara'u ta zo ita kadai, sai ta kunshi ƴar uwarta, wato kalmar miskinai. Idan kalmar miskinai ta zo ita kadai, sai ta kunshi kalmar fuqara. Idan kuma suka zo gaba daya, to kowace sai ta dauki ma'anarta. Shi yasa yace wa inna masadaqatu lil fuqara wal masakin sarana wa aini, sun zama abubuwa ne daban-daban. Wa qad qila inna al khassa al ma'tufa ala al am la yadkhulu fil am hal al ittirani bal yakunu min hadha al bab. Wasu ka ce to shi ma al khass al ma'tuf ala al am, idan aka zo da kalma wacce take iya shiga karkashin wata kalmar da ta gabace ta, akwai wata kalma da ta gabace ta mai fadin ma'ana, ta kunshi ita wannan kalmar da aka zo da ita a baya, to wasu suka ce ita ma za su zama kowace ma'anarta daban. Fa'abuduhu daban, wa tawakkal alaihi daban, iyyaka na'budu daban, wa iyyaka nasta'inu daban. Ibn Taymiyyah yace wa tahqiqu, amma magana mafi zama inganci, anna hadha laysa lazima, wannan ba tilas bane, wannan bai zama tilas ba a ce idan kalmar da take kebantacciya ta zo bayan gamammiyar kalma, kowace ta zama tana da ma'anarta daban, dai ba za ta shiga karkashin ɗaya ba, wannan ba tilas bane. Domin Allah ya ce man kana aduwa lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala. Allah ya ce wanda ya kasance maki da Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da jibril da mika'il. Jibril da mika'il ba sa cikin mala'iku, suna ciki. Saboda haka a ce wai wanda za ta dauki ma'anarta daban, wa mala'ikati zan ta dau ma'ana daban, wa jibril ta dau ma'ana daban, wannan ba haka bane. Saboda haka ana iya ambaton jibril da mika'il a ware su tare da cewa an ambaci sunan da ya kunshe su gaba daya dan a nuna girman matsayin su a cikin mala'iku. Hakanan Allah yana cewa iz akhazna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam. Allah madaukakin sarki ya tuna lokacin da muka riki alkawari na daga annabawa da kuma kai daga kuma annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa dan Maryam. Allah ya ambaci annabawa akhazna minan nabiyina mithaqan, waɗannan kuma da ya ambace su da sunayen su, ai duka suna karkashin kalmar annabawa, amma sai aka ware su da ambato saboda kasancewar su ulul azmi minar rusul, saboda girman matsayin su cikin manzanni din. Wa dhikrul khas ma'al ab yakunu li asbabin mutanawwi'a, azo da wani suna keɓantacce tare da yana shiga cikin wani sunan da ya gabace shi gamanne, yana kasancewa hakan tana faruwa ne saboda wasu dalilai. Ibn Taymiyyah yace taratan li kaunihi lahu khasiyya, sakila saboda yana da wata wani abu na musamman, wata sifa ta musamman, laysat li sa'iri al-afradi, sauran ba su da shi, kamar ambatan annabi Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa, cikin annabawa su ne ulul azmi, saboda haka suna da wata khasiyya, suna da wani matsayi na musamman da sauran ba su da su, sai aka ware su tare da cewa an faɗi sunan da zai kunshe su gaba daya. Wa taratan li kauni al-'am fihi itlaqun qad la yufhamu min al-minhu al-umum, haka yake du'a al-nasfu minhu ko min al-umum, ba matsala duk kafi iri ɗaya ne, saboda haka in ma akwai kuskure ba za ku gane, kai ma minhu yace min al-umum ya kamata. لكون الان فيه اطلاق قد لا يفهم من العموم وتكسنچور وان لوكتي عام دين yana da wata ma'ana wacce idan aka dobi sauran kalmar gaban miya ba za a iya fahimto ma'anar ba, to sai a fade shi don domin din da cewa zai iya shiga karkashi, to amma ba lalle ne a fahimci zai iya shiga karkashi din ba. Shine Ibn Taymiyyah ka mana misali, Allah yana cewa hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Allah yana magana akan alqur'ani, yace shari'a ce ga masu tsoron Allah waɗanda suke imani da gaibi, suke kuma tsaye da sallah, kuma suke ciyarwa daga abinda muka azurta su, waɗanda suke imani da abinda muka saukar maka da kuma abinda muka saukar gabaninka. Fadar Allah da yake yu'minuna bil ghaibi yatanawalu kullal ghaib, ya kunshi duk wani ghaibi, allazi yajibu al imanu bihi, wanda ya wajaba kai imani da shi, lakin fihi ijmal, amma wannan magana a tattara take ba lalle ne a fahimci komai da ake bukata a fahimta a karkashin ta ba. فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك. أما كلمة غيب أنم ما للي نتنونا تقنش أبن دعك سوكر ومن ذا الله أبن دعك سوكر قبانين سبا ما للي نكواه فإنت أنا نمي إيماني دون نمبا نسي أكا كاوش كما أكا أبتي ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك دون دعم فكلمة غيب كلمة غيب ذا تقنشوا النم أما ما للي نفإنت أكبا a ce kalmar gaibi ta kunshi imani da alkur'ani, ta kunshi imani da littattafan da suka gabata, ba lalle ne nan da nan kwakwalwa ta kai ga fahimtar haka ba, to ashe yana da buƙatar a ambata maka wannan din don kasancewa yana ƙarƙashi. Shi yasa Allah sai ya ambaci ma unzila ilayka wa ma unzila min qablika, duk da ya ambaci kalmar gaibi. Wa qad yakunu al-maqsudu ta yu ana wa huwa al-ghaib, shine gaibin, wa bil ikhbar bil ghaib, kuma sun imani za a iya alkur'ani da littafan da suka gabace su za su iya bada labarin gaibi, sun imani da gaibin, kuma sun imani da cewa waɗannan littattafai za su iya bada labarin gaibi din. Saboda haka waɗannan ma'anoni ne da ba lalle ne a fahimto su daga kalmar gaibi din ita kadai ba. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya kuma ambato imani da abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallama, da imani kuma da abin da aka saukarwa waɗanda suka gabace shi. To wannan takan sa a faɗi wani suna keɓantacce tare da cewa ya shiga ƙarƙashin wani gamamme da aka faɗa gabaninsa. Ibn Taymiyyah ya ce wa min hadha al-bab, daga irin wannan salan ne قوله تعالى فدر الله مدوكتين سركي اتلو ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه كبيبي ابند اكاي مكا وحي دشي نا wannan alqurani واقم الصلاه تقيد الصلاه هكذا الله يكي توا والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه كما يندي غباتا وتلاوه الكتاب ابند اكي نفي دبيبي اللتاف هي اتباعه والعمل به كبيشي كاي ايكي دشي كلمه تلاوه tana nufin al-ittiba a ce fulanun tala fulanan ay tabi'ahu yatluna al-kitaba ay yattabi'unahu wa ya'maluna bihi ba wai kawai ana nufin kai ta karantawa ba kalmar tilawa a larabci tana nufin kai aiki da abin da ka karanta shine ma'anar kalmar tilawa ba wai kawai ay tayin sa haka nan ba kama qala ibn mas'ud kama yanda abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu wanda yake gawurtaccen malami ne ta fuskar sanin alqur'ani mai tsarki da fassarar sa shi da kansa yake cewa allazina atainahumul kitaba game da fadar Allah da yake cewa allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi wadanda muka ba su littafi wato alqur'ani ko kuma littafin da suka gabata yatlunahu suna bibiyar sa haqqa tilawatihi yadda ya dace a bibiye shi qala ibn mas'ud yace yuhilluna halalahu ma'ana suna halalta halal din sa suna tsayawa kan halal ويحرمون حرامه سنة حرم تحرم سنة طيوة هي حرم ويؤمنون بمتشابهه سنة إيماني دا دكتا ونا أبن ديزو متشابه ميري كتر واقف هنتا سنة إيماني دا هدا بصفه انتو مع نسا تاك إقامة ويعملون بمحكمه كما سنة أيكي دا أبن دا سكة فهنتا أتكنسا نا آيوين دا سكي محكمة آيوين دا معانون سكي غري وكنجو كنجو سكي أبياني ابن تيمية يكي تيوى فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها ببيع للتافي يقنش صلى يقنش ونن صلى دورا أيوكا مسلنشي لكن خصها بالذكر لمزيتها أما أن أنواري صلى دا أنبتو سبو دا مطعينتا سبو دا مطعينتا داكا تيوتل ما أوحي إليك من الكتاب بأطيع أن أنبدد تيوى صلى تاشي بكركشي سيكم أكتو وأكم الصلاة كمان الله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وكيا يصلوا لي سيتي ده صلت اكيا يتسلل العصر سي اكا واري تدا امبتو تارا ده cewa ta shiga karkashin hafizu ala salawati an ware ta da ambato dan a nuna muhimmancin ta wa kadhalika qawluhu li musa hakanan inda Allah yake cewa musa innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dhikri lalle ni ne Allah inji Allah la ilaha illa ana babu abun bautawa da gaskiya sai ni fa abudni don haka ka bauta min sai kuma yace wa aqimis salata li dhikri ka tsaye da sallah dan tunawa da ai da yace fa abudni sallar tashi amma sai aka ware ta da ambato domin ƙarin bayani akan muhimmancin ta wa iqamatus salati li dhikrihi min ajalli ibadati ni ta miya ce ai tsaye da sallah dan tuna Allah yana daga cikin mafi girman ibada ga ubangiji bada da haka aka ware ta da abato wa kadhalika qawluhu haka nan da inda Allah yake cewa ittaqullaha wa qulu qawlan sadida ku kiyaye dokokin Allah kuma ku faɗi magana mai kyau magana ta ƙwarai ai yana daga cikin kiyaye dokokin Allah kai magana mai kyau amma da haka sai aka ambaci wannan aka ware shi da abato saboda a nuna maka muhimmancin wannan haka nan inda Allah yake cewa ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila kamar ibnu taymiya ya kamar zai kyale mu kuma sai ya kuma dawo da mu to ai dun mun gamsu da ya wuce ma haka shike da ko to haka dabi'ar ibnu taymiya wato alqur'ani haka yake a bakin sa a ƙarshen rayuwar sa yake cewa yayi bakin ciki da a ce gaba ɗaya ma shi rayuwar sa ba akan alqur'ani kawai ya maida ta ba saboda ɗan bid'a sun bata masa lokaci da yawa yayi ta kokarin rushe bid'o'in su ba dan yan bid'a ba kawai za ku kulo irin waɗannan abubuwa zai tai amma sun bata masa lokacin sa duk da cewa ba lokacin ba baci yayi ba domin ba dan yayi karambata da waɗancan manyan yan bid'a ba da makaman da zamu yi karambata da sun mana kadan amma saboda yanzu kaga irin kirar ibnu taymiya din nan wacce dogara da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama makamai ne masu karfin gaske har yanzu kuma yan bid'a ba su kira wani makami da ya kama da wannan ba har yanzu makaman su ba su kai wannan ba to saboda haka ba wani abin da ya kubuce wa ibnu taymiya an tambaye shi yayin tafsirin alqur'ani gaba daya yace an yi illa akwai wasu gurare da suke da iskali ba a fassara ba saboda su ya kamata a fassara mutumin da yace akan aya daya ta qur'ani in yana bincike wani lokaci yace sai ya karanta littafin tafsiri 100 kan aya daya to me zai baka mamaki وكذلك قوله اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله لان كما الله yake cewa ku kiyaye dokokin Allah ku nemi tsanin da zai isar da ku ga Allah tsanin da zai kai mu ga Allah shine mai kiyaye dokokin sa to amma da aka sai aka ambaci kuma wasila din dan a nuna maka muhimmancin neman wasila zuwa ga Ubangiji wanda ita ce da'a gare shi haka nan Allah ya ce ittaqu Allah wa kunu ma'as sadiqin ku kiyaye dokokin Allah ku zanta da masu gaskiya zaman ku tare da masu gaskiya na daga cikin bin dokokin Allah to amma sai aka ware shi da ambaci dan a nuna mata muhimmancin wannan to wannan duk dan kada a warware masa maganar da yi a ce masa maganar sa ba haka take ba maganar da yi ta farko lokacin da muka fara karanta littafin yace ibada suna ne da ya kunshi duk abin da Allah yake so ya yarda da shi magana ce ko aiki aiki ne na zahiri ko na boye na zuci ne ko na gabbai to dan kada ka zo ka ce a ibada ba ta kunshi duka ba don a wani gurin akan faɗi ibada a kuma faɗi wani abu shi ma kuma Allah yana so saboda haka ibadar nan ba ta kunshi komai ba to shine yace maka a'a ai gashi sai ya taka maka waɗannan ayoyi kasancewa wannan wani salo ne na alqur'ani ana amfani da shi don a fito da wata manufa sabuwa wacce wata kila in ba haka ba za ka fahimce ta ba wakazalika qawluhu yace fa inna hadhihi al'umur hiya aidan min tamami taqwallah duk waɗannan abubuwa da aka faɗa suna daga cikin abin da ke cika tsoron Allah bawa wakazalika qawluhu haka nan da yace fa abudhu wa tawakkal alayhi ka bautata wa Allah kuma ka dogara da shi kada ka dauka dogaro wani abu ne sabanin bautar Allah fa inna tawakkul huwa al-isti'ana tanda Allah shi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da tawakkali da isti'ana duk abu guda ne wa hiya min ibadatillah kuma wannan yana daga cikin bautatawa Allah lakin qussat bizikri an kebance neman taimako da ambato iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aka ware maganar neman taimakon Allah da ambato tare da cewa za ka shiga karkashin kalmar iyyaka na'budu ce liyat sayyidah al-muta'abbid don mai ibada ya nemi wannan neman taimako din ya nufi wannan neman taimako din bi khususiha ita a kebe ba bi khususiyatiha ba bi khususiha ita a kebe a karan kanta fa inna hiya al-aunu ala sa'iri anwa'il ibadati domin ka samu taimakawar ubangiji wannan shi zai taimaka maka kan sauran ayyukan ibadarka duk wani abu naka na ibada in ba ka samu taimakon ubangiji ba to sai gagare ka shi yasa sai aka ware ta da ambato iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kalmar iyyaka nasta'in tsani ce zuwa ga tabbatar da sauran ayyukan ibada baki daya id huwa subhanahu la yu'badu illa bi ma'unati saboda shi Allah madaukakin sarki baka iya ka bauta masa sai idan ya taimaka maka akan haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin abin da ya koya wa sahabbansa a zulunga fada dubra kulli salat allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika a inni ka taimakeni ka taimaka min bisa gode bisa ambatanka da gode maka da kyautata bauta gare ka saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana nusantar da sahabbansa da sauran al'ummarsa cewa idan ba da taimakon Allah ba wannan abubuwa ba za su yi ba kana buƙatar ka nemi taimakon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa Mu'adh ibn Jabal wannan abu wannan addu'a yake cewa ya Mu'adh ibn Jabal inni uhibbuka fala tad'a dubra kulli salat an taqul allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Mu'adh ibn Jabal ina sarka saboda haka kada ka kuskura ka bari bayan kowace sallah ka sai ka fadi wannan addu'a allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika
idha tabayyana hadha fa kamalul makhluqi fi tahqiqi 'ubudiyyatihi lillahi وكل ما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى في المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة وضم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن. وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى لبني إسرائيل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقال: وإياي فاتقون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري.
ابن تيمية يتي إذا تبين هذا إذن بيان دي يفتو فيلي أنغاني فكمال المخلوق kamalar duk wani halitta, kamalar dukkan wani makhluki fi taqiqi ubudiyyatillahi, fi taqiqi ubudiyyatihi lillahi, shine tabbatar da bautar sa ga Allah, ya tsantsanta bautar sa ga Allah, nan kamalar sa take. Wa kullama izdada al-abdu tahqiqan lil ubudiyyah izdada kamalu, ko yaushe bawa ya kara ainihin abin nan tabbatar da bautar sa ga Ubangiji ta karu, to kamalarsa sai ta ƙaru, darajarsa ta samu ɗaukaka. Gwargwadon tabbatar da wannan sifa ta bauta ga Ubangiji a tare da shi, gwargwadon irin abin da zai samu na kamala da ɗaukaka a gurin Allah. Wa man tawahama, duk wanda ya tsammani ya zaci annal makhluqa, cewa wani mahaluki ya khuruju min al-ubudiyyati, zai fita daga matsayin bawa na ga Ubangiji, bi wajhin min al-wujuhi, ta wata fuska, ta kowace irin fuska. Wani ya yi zaton cewa akwai wani mahaluki da zai fita daga ƙarƙashin bauta ta Ubangiji, aw annal khuruja anha akmal, ko ya zaci cewa fita daga matsayin bauta ga Ubangiji shi yafi zama kamala, fa huwa min ajhalil khalqi, to ba wanda ya kai wannan jahilci cikin halittarsa, bal min adallihim, kai wanda yafi yana daga cikin wanda suka fi kowa bata cikin halittar Allah. Ya zaci cewa akwai wani mataki da zai taka zaman tsowarsa bawan Allah ta sare da kansa, ko kuma a'a ya kai wani matakin da zai fita daga matsayi na bawan Allah, wannan shi yafi kowa jahilci, kuma yana daga cikin waɗanda suka fi kowa bata a duniya. Allah yana gaya mana cewa wannan bauta ta Ubangiji, zamantowar mutum bawa ga Ubangiji, abu ne da baya gushewa daga kowane mahaluki. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu, sun ce Allah ya riki da tsarki, ya tabbata ga Allah. Bal ba haka bane, ibadun mukramuna, su waɗannan mala'iku da ake cewa ƴaƴan Allah ne, ko waɗannan annabawa da ake cewa ƴaƴan Allah ne, bayi ne waɗanda ake karramawa, bayi ne waɗanda suke da karamci. Waɗannan mala'iku ba ƴaƴan Allah bane. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna, su waɗannan su suka fi kowa ma zamantowa bayin Allah din, domin ba sa shigewa Allah gaba da yin wata magana ko da yin wani aiki, ba sa shigewa Allah gaba, suna aiki ne da umarninsa. Kaga su suka fi kowa zamantowa bayin Allah, sun zama bayin Allah ne bima'ana al-ma'budun, bima'ana al-mu'abbadun wa bima'ana al-'abidun, sun hada bautar Allah ta dukkan fuskokin biyu. Su bayin Allah ne cewa Allah shi ya halicce su, shi yake sarrafa su, kuma bayin Allah ne ta fuskar kasancewar su masu da'a, masu biyayya, masu miƙauya. Ya alamu ma baina aidihim, ya san abin da ke gaba gare su, wa ma khalfahum, da abin da ke bayan su. Wa la yashfa'una illa liman irtada, kuma ba su ceto na gobe kiyama sai ga wanda Allah ya yarda ya amince su cece shi. Wa hum min khashyatihi mushfiquna, kuma su masu tsananin khushu'i ne da kaskantar da zuciya saboda tsoron Allah. Saboda haka waɗannan baye ne na Ubangiji, kuma masu da'a ne, don haka ku daina bautar su a matsayin wasu wanda za su iya ceton ku a ranar gobe kiyama. Ba su ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi. Haka nan Allah ya ce, qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda, sun ce Allah ya rikida, lalle kun zo da wani munkarin aiki, kun zo da wata magana wacce take da girman muni. Takadu as-samawati yatafattarna minhu, maganar da kuka yi ta kusa ta sa sama ta tsatsage, watanshaqqu al-ardu, kasa ta tsage, watakhiru al-jibalu, duwatsu su rurrushe, so takhiru al-jibalu hadda, duwatsu su rurrushe su yi kwatsa-kwatsa, an da'u lir-rahmani walada, domin da'awar da kuka yi na cewa Allah yana da ɗa. Wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada, kun bai dace Allah ya riki ɗa ba. In kullu man fis samawati wal ardi, domin duk abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin kasai, illa atir rahmani abda, face ya zo wa Allah yana matsayin bawa, babu wani wanda zai fita daga matsayinsa na bautar Allah. Sama yake ko ƙasa yake, mala'ika ne ko mutum ne, dutse ne ko ƙasa ce ko ruwa ne, ko menene zai zo wa Allah matsayin bawa. Laqad ahsahum, Allah ya kiyaye waɗannan halittu nashi gaba daya. Wa addahum adda, kuma ya kididdige su kididdigewa sosai. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda, kowa shi kadai zai zo wa Allah ranar gobe kiyama, ba shi da wani wanda zai zo da ya taimake shi. In huwa illa abdun an'amna alayhi, Allah yana faɗa game da annabi Isa alayhi salam, ce shi ba wani bane face bawa ne da muka yi masa ni'ima da manzanci. Waja'alnahu masalan li bani isra'il, kuma ka sanya shi abin koyi ga sauran ƴaƴan isra'il, saboda ka shi ba Allah bane, ba kuma dan Allah bane, bawa ne da muka bashi annabci, muka bashi ni'ima ta annabci, kuma ya zan abin koyi ga bani isra'il, don haka ba zai fita daga matsayinsa na bawan Allah. Haka nan Allah ce, walahu man fis samawati wal ardi, wanda yake cikin sammai da wanda yake ƙasa, duk mulkin Allah ne, kuma halittar Allah ne, kuma bayinsa ne. Wa man indahu, waɗanda suke tare da Ubangiji, mala'iku kenan, la yastakbiruna an ibadati, ba su girman kai game da bautawa, gabarin bautar Ubangiji. Wa la yastasiruna, kuma ba su kosawa, yusabbihuna al-laila, tasbihi suke duk dare, wan nahara da duk yini, la yafturuna, ba su yankewa, ba su gajiya, ba su yankewa. Saboda haka a matsayin bayi suke a kowane lokaci, a kowace sa'a, ba su fita daga matsayinsu na bayin Allah. Haka nan Allah yake cewa, lan yastankifa al-masihu an yakuna 'abdan lillah, annabi Isa al-masihu ba zai yi kiyamar a ce da shi bawan Allah ba, bai yin kiyamar ya zan bawan Allah. Walal mala'ikatu al-muqarrabuna, haka nan mala'iku waɗanda suke makusanta, ba ma mala'ikun wanda ba su kai su matsayi ba, har makusanta din ba za su yi kiyamar su zan bayin Allah ba. Wa man yastankif an ibadati, duk wanda ke kiyamar ya zama bawan Allah, ya bautata wa Allah, wa yastakbir, har yake girman kai, fa sayahshuruhum ilayhi jami'a, to ire-iren waɗannan duk Allah zai tattaro su gobe kiyama zuwa gare shi gaba daya. Fa amma alladhina amanu, wanda suka yi imani, wa amilus salihati, suka yi aiki na gargaru, fa yuwaffihim ujurahum, sai Allah ya biya su ladan su, wa yaziduhum min fadlihi, ya kara musu daga falalansu ma, ya kara musu fiye da yadda suka yi. Wa amma alladhina istankafu, amma wanda suka yi kiyamaci bautatawa Allah, wastakbaru, suka yi girman kai, fa yu'adhibuhum 'adaban aliman, sai Allah ya musu azaba mai radadi, wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira, kuma za su samu mai jibintar al'amarin su a ranar gobe kiyama ba, ba za su samu mai taimaka musu ba Allah ba. Haka Allah ya ce, wa qala rabbukum, ubangijin kuna cewa, ud'uni, ku roke ni, astajib lakum, zan ansa muku, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, wadanda suke girman kai gabarin bautata min, wato suna ganin sun fi karfin su yi addu'a sai yadkhuluna jahannama dakhilina, za su shiga jahannama suna kaskantattu. Haka nan Allah yake cewa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar, waɗannan ayoyin mun fassara su a baya, Ibn Taymiyyah ya kawo su ya kuma maimaita su saboda buƙatar ya ƙara maimaita su. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu, daga cikin ayoyin Ubangiji akwai dare da yini, wash-shamsu wal-qamar, akwai abin nan kaskon rana, akwai na wata. La tasjudu lish-shamsi, kada ku yi sujjada ga rana, wala lil-qamari, ko ga wata. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, ku yi sujjada ga Allah da ya halicce su, in kuntum iyyahu ta'budun, in har shi kadai kawai kuke bautatawa. Fa in istakbaru, in sun yi girman kai suka ce ba za su bautatawa Allah ba, rana da wata za su bautatawa ko wasu daban. Falladhina inda rabbika, to wannan ba zai cutar da Ubangiji ba, in bauta na amfanar Ubangiji to akwai masu bautata masa ko da ba ku. Falladhina inda rabbika, wadanda ke ga Ubangijin ka, yusabbihunahu bil-laili, yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari, suna yi masa tasbihi dare da rana, dare da yini, wahum la yasamuna, kuma ba su kosawa. Wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika, Allah ya ce ka ambace Ubangijinka, ka ambace shi a ranka, tadarruan, kana mai kankantar da kai, ma'ana kada ka dauka kamiliya wajen ambatan Ubangijinka, kada ka cika kunnan mutane kana sowa wajen kiran Allah, tadarruan, ka ambace shi a ranka cikin kankantar da kai, wakhifatan, da tsoro, cikin nutsuwa, ba kana tsalle ba, wa dunal jahri min alqawli, ba kuma kana daga miriya ba kamar jaki, bil guduwi wal asali, ka ambace shi safa da yamma, wala takun minal gafilin, kakkazan cikin gafalallu wadanda ba su tuna Allah, innal ladina inda rabbika, wadanda suke wajen Ubangijinka, la yastakbiruna an ibadati, ba su girman kai ga barin zaman su bayin Allah, wayusabbihunahu wa lahu yasjuduna, kuma ga Allah suke tasbihi kuma gare shi suke sujjada. Ibn Taymiyyah ce wa hadha wa nahu, irin wadannan ayoyi, mimma fihi wasfu akabir al-khalq bil ibadati, ayoyin da suke nuna cewa manya-manyan halittun Allah, manya-manyan halitta, halitta masu girma, girma na jiki da girma na matsayi, duk Allah ya wasafta su da cewa bayi ne. Allah duk ya wasafta waɗannan abubuwa da cewa bayi ne, ya wasafta mala'iku, ya wasafta annabawa. Wa zamma man kharaja an zalika, kuma Allah ya soki, ya zargi wanda duk ya ki bautatawa Ubangiji ya fita daga matsayinsa na cewa shi mai bautatawa Allah ne. Irin wannan, ire-iren wannan, Ibn Taymiyyah ya ce muta'addidul Qur'an, yana nan da dama cikin Qur'ani. Wa qad akhbara, Allah ya ba mu labari, annahu arsala jami'ar rusuli bi zalika, duk manzanni da wannan ya aiko su da batun su bautatawa Allah, da batun duk duniya a zan bayan Allah. Bayi da ma'ana masu bautatawa Allah, masu yi masa da'a, ba masu ba bayi da ma'anar waɗanda Allah ya halitta ba, yake sarrafa al'amarin su. Wannan bauta ce ba ita za ta amfane ka ba, bautar da za ta amfane ka kazan bawan Allah mai yi masa da'a, ba kazan bawan Allah ka fuskar da ba da ka ki ko ka so za ka zan bawan Allah din ba, ta fuskar Allah ya halicce ka, yake ci da kai, yake sha da kai, yake saukar maka da ruwan sama, yake fitar maka da tsirrai, yake sa ka zirga-zirga, yake baka lafiya, ba ta wannan fuskar ba. Ta wannan fuskar ita abinda za ta haifar maka shi ne, ta haifar maka da cewa ashe Ubangiji shi ya cancanta kai wada'a, shi ya cancanta kai bautata masa. To wannan bautar da za ka yi ta ganin Allah maɗaukakin sarki ya cancanta a yi masa waɗannan abubuwa na bauta, ita ce za ta amfane ka. Allah yana cewa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni, ba mu aiko da wani manzo gabaninka ba, face mun masa wahayi cewa babu abin bauta da gaskiya sai ni ko bautata mu, duk manzo da yazo da wannan yazo, duk wani manzo da yazo da tauhidi yazo. Wa qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, mun aiko wa kowace al'umma, hakika mun aiko wa kowace al'umma da wanzo. Yana cewa da ita ani ibudullah wa tanibu tagut, ku bautatawa Allah, ku nisanci bautar wani abu da ba Allah ba, ku nisanci bautar tagutu. Tagutu shine duk abin da aka bautawa ba Allah ba, duk wani abin da aka bautawa ba bisa gaskiya ba tagutu ne. Wa qala ta'ala li bani isra'ila, Allah yake gaya wa bani isra'ila, ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'a, ya ku bayina da suka yi imani, ƙasa ta na da faɗi, duniya na da faɗi, fa iyaya fa'budu, kuma ni kadai za ku bautata min, in kun kasa bautar Allah anan to ku tafi inda za ku iya bautata min. A wata ayar yace fa wa iyaya fattaqun, kuma ni kadai za ku ji tsoro. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, i'budu rabbakum, ku bautata wa Allah Ubangijinku, alladhi khalaqakum, wanda ya halicce ku, wallazina min qablikum, ya halicci waɗanda suka gabace ku, la'allakum tattaquna, ku kwa samu abinda zai kange ku daga shiga wuta. Allah yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci mutane da aljannu ba face dan su bauta, sai dan su bautata min. haka nan yana cewa qul inni umirtu an abudallaha mukhlishan lahu ddin, kace ni an umarce ni ne in bautatawa Allah kuma ina mai ikhlasin wannan addini ga ubangiji shi kadai. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, kuma umarce ni in zan farkon wadanda zasu mi kauya ga Allah. Qul inni akhafu in asaituhu in asaitu rabbi azaba yawmin azim, kuma kace ni ina jin tsoro har idan na sabawa umarnin ubangiji na ina jin tsoron wata azabar wani yini mai girma. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu, kace Allah nake bautatawa kuma ina mai ikhlasin muna mai tantance mai tsantsance addini gare shi shi kadai. Fa abudu ma shi'tum min duni, ku tayi ku bautawa duk abin da ku so ba Allah ba za ku gamu da sakamakon ku. Wannan abin nan salo ne na tsoratarwa, ba wai ana umarta su bane su je su bautawa abin da ba Allah ba, ce in kun ki bautawa Allah to ni zan ci gaba da bauta Allah, ku tayi ku abin da ku sa a gaba. In kun ki karbar sunna ku tanku ta gaba, in kun ki karbar sunna to ku tanku ta yin bid'a din, kamar yadda Allah ke cewa ai malu ma shi'tum inni bima ta'maluna basir, ku je ku yi abin da kuke so ina ganin abin da kuke yi. Kaga akwai razanarwa akwai tsoratarwa a ciki. Wa kullu rasulin minar rusuli iftataha da'watahu bid'a ila ibadatillahi, duk wani manzo da Allah ya aiko farkon abin da ya bude da'awarsa da shi shine kira zuwa ga bautawa Allah shi kadai, wato kira zuwa ga tauhidi. Ka qauli nuhi wa man ba'dahu alayhi salam, kamar fadar annabi Nuhu da sauran annabawa gaba daya, ibudullaha malakum min ilahin ghayru, ku bautatawa Allah ba ku da wani abin bautatawa da gaskiya sai shi kadai. Wa fil musnad, yazo cikin musnad na Imam Ahmad an ibn Umar an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, manzo Allah yana cewa bu'istu bis sayfi bayna yaday sa'a hatta yu'bada Allah wahdahu, an aikoni da takobi bayna yaday sa'a gaba ga tashin alqiyama, dab da tashin alqiyama, hatta yu'bada Allah wahdahu, har abautawa Allah shi kadai. Wato Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuma farlanta masa shi da al'umma sa jihadi su yada addinin Allah har addinin Allah ya shiga ko ina da ina. Ba hadisin yana nufin cewa a farlanta wa mutane da karfin takobi sai sun yi bautar Allah ba, a shigar da kira zuwa ga bautar Allah ko ina da ina. Idan wasu suka ce ba za a yi kira zuwa ga bautar Allah ba, to ai amfani da takobi don a shigar da addinin Allah wannan guri, shine abin da ake nufi. Saboda haka shi musulunci ya daga takobi ne domin ya budada wa kansa hanya ta yada kira zuwa ga addinin, zuwa ga bautatawa Allah shi kadai, zuwa ga wasu kunnuwa, zuwa ga wasu jama'a waɗanda suke buƙatar su ji wannan. Inda a ce babu jihadi da madauloli masu ƙarfi sun hana talakawansu gama garinsu jin wannan kira na musulunci. Saboda haka musulunci yana shiga ne don ya kai kira zuwa ga waɗanda ake musu mulkin kama karya, an hana su ji abinda Allah maɗaukakin sarki yake so su ji. Saboda haka in musulunci in yi aka yaƙi aka shiga ƙasa, to ba cewa ake duk wanda yake cikin ƙasar ba sai ya shiga musulunci, ba haka ake yi ba. Ana barin waɗanda suke bautata wani abu ba Allah ba akan addininsu da sharaɗin za su yi zaman lafiya da musulmi, kuma ba za su tsaya gaban da'awa su hana ta wucewa ba. Za su bar da'awa ta shiga duk inda take so, kuma za su bar duk wanda yake so ya shiga musulunci ya shiga musulunci ba tare da sun hana shi ba, ba tare da sun tsangwame shi ba. Sannan kuma za su ba da jizya kamar yadda musulmi ake karɓar zakka a gurinsu. Ashe kaga ba wai kokari ake dan wasu ce ai musulunci ya zo da jizya dan ya tirsasa waɗanda ba musulmi sai sun shige shi, a'a musulunci ya zo da jizya domin kana karkashin daular musulunci na kare ka, na baka kariya. Idan da abokan gaba za su zo su yaƙi gidanka ba musulunci ba zai kyale ba, sojojin musulmi za su je su kare lafiyarka, su kare lafiyar iyalanka da dukiyarka. To su kuma sauran musulmi za a karbi zakka daga wajensu, zakka tana taimakawa sauran musulmi da kuma daular musulunci gaba daya. To kai kuma me za ka taimaka daula shi kenan, sai ka zauna ka ci bagos ka ci bilis ana kare ka? Ai ba haka bane. To saboda haka kai kuma tunda ba zakka za a ce ka kawo ba, tunda ita zakka tsarkake musulmi take, fuzmin amwalihim sadaqatan tahiruhum wa tuzakkihim biha, kai kuma ba musulmi bane ba maganar a ce za a tsarkake ka, to kawo jizya. Wannan shine ma'anar kawo jizya din. To wasu suna zagin musulunci da wannan, wasu kuma su ce a'a ai jizya wani abu ne wanda a da can aka yi shi, yanzu bai kamata a yi magana jizya ba. Akwai waɗanda su wai su ma musulmi ne, wasu ma wai masu tunani ne da ƙwaƙwalen musulunci, amma kuma irin wannan suke faɗa, irin su Muhammad Umara, irin su Fahmi Huwaidi. Za ka samu in ana batun musulunci har wai fatawa suke yi, amma aka zo magana irin wannan ta jizya sai shi ta ƙoƙarin su ture ta. Allah yana cewa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'til jizyata an yadin wa hum sagirun. To an karanto wannan aya ga ta dai alqur'ani ne, ba isa a ce ƙarya ake ba, musulmi bai isa ya fito ya ce alqur'ani ƙarya ne ba. Ku yaki waɗanda ba su imani da Allah ba da ranar lahira, daga waɗanda aka baiwa littafi har sai sun ba da jizya da hannunsu suna ƙasƙantattu, to ya za a ce ɗan ƙasa kuma ƙasƙantacci? Ai waɗanda ma ba musulmi ba ƴan ƙasa ne, kuma duk ƙasa ta haɗa mu, dukkanmu ƴan ƙasa ne, to ya za a ce wani mai ɗaukaka wani ƙasƙantacci? Musamman su a Masar da suke tare da Kiftawa Kiristoci, wanda su ne ƴan kaɗan. To saboda kada a yi musu ca a duniya a ce suna wulaƙanta, suna cin zarafin Kiristoci, sai su ta ƙoƙarin kare kansu ta hanyar yiwa wannan shari'a ta addinin musulunci karantsi, ce to ai waɗansu ake nufi ba waɗannan ba, waɗannan ƴan ƙasa ne, su ma muwaɗinun ne, su ma ƴan ƙasa ne. Saboda haka wanda Allah yake mishi waɗanda ake yaƙi da su, waɗannan kuma ƴan ƙasa ne, me za mu ce su ba da jizya? Wahum sagiruna. Ya manta me yasa Allah ya faɗi wahum sagiruna din? Domin har kullun musulunci baya son wani abu ya zo ya nuna ya fi shi ko a ƙasƙantar da shi, kuma kowa ma ai baya son ƙasƙanci. To saboda haka in musulunci shi ke mulki, to dole ka yi masa da'a, kuma dole ka ƙasƙantar da kai gare shi, kada ka bayar kana jin kamar wani wata izza kake da ita. Shi yasa aka ce su bayar wahum sagirun, ba su bayar suna jin wata izza ba, to sun isa a sai sun kankantar da kai ga dokar addinin musulunci. Wannan abin da ake nufi, su kankantar da kai ga dokar addinin musulunci. Musulmi ba ce aka yi su zama azillatin alal mu'minin ba, ku zama masu kankan da kai ga ƴan uwanku mu'minai? To shi kuma ba zai kaskantar da kansa ba, sai ya zama kullum mai dagawa, mai abin nan, dan yana da kuɗi aka ce za a zo karɓar jizya a gurin sa, yayi ta wahalar da masu karɓar jizya, yace kuje ku dawo, ko a jiya yace a tafi yana bacci, saboda yana da kuɗi, shi ba musulmi ne, Allah ya bashi kuɗi, yana da manyan gine-gine, ya sa masu gadi a daddaki masu karɓar jizya, ai yana jin cewa daula ce ta aiko a karɓi jizya, ya fito yana rawar jiki ya miƙa. Wannan shine wahum sagirun din, yace cewa ai daula ce take magana. Saboda haka musulunci baya son kaskanci, yadda kowa baya son kaskanci, to musulunci ma haka baya so. To wannan shine ma'anar bu'istu bisayfi baina yadayhi sa'a. Dan haka wannan baya cin karo da fadar Allah da yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wanda yace to yaya Allah yace Annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ce ga duniya, kuma azo a ce an aiko shi da takobi? Ya za a yi wanda ya zare takobi kuma ya zama maka rahama? Na'am, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna minan nasi man yujarru ila aljannati bis salasin. Daga cikin mutane akwai wanda ake jan su zuwa ga aljanna tare da suna sanye da sasari, a ja su zuwa ga aljanna saboda musulunci. Lokacin da ya yi jihadi ya shiga garuruwan da ba a taba jin wani abu sunan shi musulunci ba, ba a taba jin wani abu koyarwa ta addinin musulunci ba, aka yi jihadi aka kamo bayin da suka shigo cikin musulmi, suka gane addinin musulunci, sai suka musulunta, sai suka shiga aljanna. Lokacin da aka kamo su a daure aka kamo su, amma ga sun zama musulmi, sun tafi aljanna. Kaga an kamo su a daure zuwa aljanna. To haka nan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da addini na ƙwarai, ya zo da addini wanda yake rahama ne, inda ba dan an yi wannan jihadi an shigar da addini nan da can ba, da mu dinnan duk addinin bai zo mana ba, jihadin nan shi ya kawo mana addinin, da babu shi addinin ba zai zo mana ba, ko kuma ko da ya zo mana ya gurɓace, jihadin shi zai gyara shi. In ya gyara shi muka dawo kan addini na ƙwarai, kaga mun shigo cikin rahama din. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne, kuma rahama tana tabbata ta hanyar jihadi din. Shi yasa Allah madaukaki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta rahama a jihadi da cewa shine zirwati sanamil islam, ƙololuwar tozan musulunci kenan. Waju ila rizqi tahta dhilli rumhi, kuma an sanya arziki na abinci na karkashin inuwar mashi na. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yaƙe-yaƙe, ya abin nan karbo ganima daban-daban daga hannun wadanda suka cuci musulmi, suka kore su daga gidajen su, suka kwakwace abubuwan da suka mallaka. Musulunci ya yake su da kuma wasu azzalimai wadanda suka farlanta kansu akan wasu jama'a, suna mulkin wuta da karfi. Musulunci ya yake su, ya kawar da mulkin zalunci. Dukiyar da suka mamaye ta talakawa ya kwato ta, aka raba wa talakawa. Wannan shine arzikin da Allah madaukakin sarki ya sanya karkashin mashin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Kuma wannan raddi ne ga waɗanda suke sukan fita a yi aiki kamar sufaye, waɗanda suke cewa ba za a tafi aiki ba, sai dai ka zauna ka keɓance kanka cikin masallaci ka yi ibada, jama'a su tausaya maka su taimaka maka, amma kakka fita neman kuɗi. In kai haka ka sanya duniya a zuciyarka kenan. To ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ila rizqi tahta dhilli rubhi, ba ma ka je ka yi dako ba, a'a jihadi ma za ka yi nan za ka samu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake samu arziki. waju ila dhillati was-sagharu ala man khalafa amri, kuma aka sanya kaskanci da tabarbarewa akan wanda ya saba wa umarni na, wanda duk ya saba wa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama, to a tabarbare yake, a lalace yake, a kaskance yake, ko da yana daukan kansa wani wanda yake da daukaka, alal haqiqa wannan daukaka tashi kaskanci ne, kuma zai ga ranar da za ta zama kaskanci din, ranar da dukkan wani abin da ya mallaka, wani abu da ya mallaka da dukkan irin mutanen da yake mulki ba za su taimake shi ba. La yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rahim. Yaya hukunci ko kuma ya halatta ayi wa yan shi'a sallama ko kuwa, kuma menene hukuncin daga hannu a matsayin sallama? Shin ba koyi ne da Yahuda da Nasara ba? Yan shi'a kamar sauran kungiyoyi da suke jingina kansu ga musulunci, akwai waɗanda wato za ka kira wasu gulat, waɗanda suka wuce gona da iri, sannan kuma sun san abin da suke yi, sun san inda gaskiya take, kuma sun san munin abin da suke yi, amma suka ci gaba da dogewa da ƙudirce wannan ƙuduri mummuna a zuciyarsu, da ɗaukan aƙidu na kafirci a matsayin aƙidu na addini wanda za su kusanci Allah da shi, da yadda da cewa limamansu sun san gaibi, limamansu suna da sifofi na Allah, tare da limamansu Allah ya halicci sama da ƙasa, tare da limamansu Allah yake ba da arziki, tare da limamansu Allah zai tashi mutane domin yin hisabi, da ire-iren waɗannan miyagun aƙidu da bauta ma waɗannan limaman, wanda duk ya san wannan kuma ya ci gaba da yin haka, to wannan ya fita daga da'ira ta musulunci. Musulunci yana da da'ira, yana da iyakarsa, ba komai da ka shiga ba, kuma komai kai tai abinda ka ga dama kai dai musulmi ne kawai, kana ci gaba da samun wannan suna na musulunci, kana tutiya da shi, a'a akwai dokoki da ya dora maka, akwai da'irarsa. To duk wanda yake ya san waɗannan abubuwa kuma an karantar da shi ga matsayinsu, ya ci gaba da togewa, to wannan baya cikin musulmi. Don haka dukkan wani haƙƙi na musulmi baya da shi, amma wanda yake kawai ɗan bi ne, bai san me ake yi ba, ba a fito masa da haƙiƙanin abin ba, bai san irin baƙar gubar da take ciki ba, irin mata da yara da waye waɗanda kawai bi suke yi, da wasu ƙauyawa inda suna shiga ƙauye, ba ƙauye shi bai san ma me shi ba, kawai haka za a jajibo shi, a shigo da shi, a ce da shi san manzon Allah, san ma abin nan, san Fatima, san iyalan gidan manzon Allah, ana ta koke-koke, shi ma ya shiga ya dakata tasu a yi tai da shi. To irin wannan ba za ka kafirta shi ba, shi miskini bawan Allah bai ma san me ake yi ba, bai san ramin da aka nufa da shi ba, don haka yi kokari ka buɗa masa idansa ya fuskanci ina aka yi da shi. Saboda haka ba wai dukkan wanda yake da intisabi ga shi ake kafirtawa ba, muna kafirta fitattun cikinsu waɗanda sun san abin da suke yi, amma waɗanda suke kawai mabiya ne ido rufe, ba su san ina aka dosa da su ba, to waɗannan kokarin dawo da su kan hanya za a yi
a kubuto da su daga wannan rami na halaka. Don haka ba a hana su wani haƙƙi na musulmi. Sallama kuma ba wai ɗaga hannu ne kawai sallama ba, sai an furta lafazin sallama ɗin, assalamu alaikum. Ɗaga hannu ishara ne musamman ga wanda yake nesa ya fahimci cewa kana yi masa sallama don ya ansa, amma shi kadai ba shi ne sallama ba. Sallamar sallah yake nufi ko sallama? A sallama na ɗaga hannu na 'yan shi'a ne, ba na musulmi ba ne. Wani kuma ya ce zaluncin da ake mana a nan Najeriya tura ta kai bango, shin ya kamata ko ya halatta ya yi ƙunar baƙin wake irin yadda ake a Iraki? To matsalar in kai ƙuna kai ka ƙone wasu, sai me kuma? Kaga ai ba wani abin da zai canza dan ka ƙone kuma ka ƙone wasu. A wajenmu ko ƙunar baƙin wake kai ka kashe shugaban ƙasa, mu ba nasara kai aka ci ba. Saboda haka ba ma kira zuwa ga irin wannan salo ka ce kawai za ka dinga ƙunar baƙin wake. Na'am, ana son a yi jihadi, amma ai ba haka ake jihadi da ƙunar baƙin wake ba kawai. Jihadi wani abu ne da yana da tsare-tsarensa, kuma ana yin shi ƙarƙashin daula ne, ba ƙarƙashin afrad ba. Ba kai da wasu 'yan tsirari kawai ku koma gefe ku ce kawai kun yi shelar jihadi. To wa zai jagorancin, kai ne ko ko a'a waninka ne? Duk mu zo mu bi. To jihadi wannan aiki ne na daula, kuma shi musulunci kullum yana auna maslaha, yana auna mafsada. Wani lokaci zai zama ana cutar ka, amma kai haƙuri ka bi wasu hanyoyin da ya kamata ka bi, waɗanda kake ganin su za su tabbatar maka da haƙƙinka. Kuma a Najeriya muna da hanyoyi, kuma muna tabin su. Kansa irin wannan karantarwa da wayar da kai hanya ce wacce take mai ƙarfin gaske wajen musulmi su san su wane ne su, kuma menene haƙƙin da yake kansu. Yanzu ka zo kai ƙunar baƙin wake aka rufe masallacin, sai mai kuma? Kaga ai shikenan, kai ka tafi fa, ba magana ka dawo ka kuma yi mana wani ƙunar baƙin waken a buɗe. Saboda haka su kansu Iraki, ai in ka kula da yanayin su ba irin namu bane. Saddam ba ya daɗe yana musu mulkin kawo wuƙa ba, mulkin kama karya? Ka ji wani ɗan sunna ya ƙunar baƙin wake? Ai ba a yi ba. To amma yanzu da wasu suka fi shigo daga waje, suke bin su gida-gida, suna kama su suna yanka su. Kana gidanka a kwance, a zo a kama ka, a je a yanka ka, a ci mutuncin iyalanka, a lalata maka duk abin da ka mallaka, a shigo masallacinku a tattaka da takalmi, a yi fitsari a tsaye, a yi galgala alƙur'ani, a yi baldashi. To kana ganin irin waɗannan abubuwa a cikin ƙasarka, a gaban idanka, to kaga wannan dan yayi ƙunar baƙin wake yana da uzuri.